الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي سادوة wannan masallaci mai tarin albarka markazun da'awa wanda muka fi kira da masallacin Imam Siraji da yake wannan gari na Arrit a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 12 ga watan Al-Muharram jira 1444 a 1445 wanda ya daidai da ranar 30 ga watan 7 2023 miladiya dan ci gaba da majalisar mu na wannan littafi mai albarka mai suna al-istiqama na Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Hamid bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na uku a cikin karatun mu na wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta tarjama da mai tahqiqi ya kawo da yayi takaitacciya akan abin da ya shafi mawallafin littafin wanda shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to da izinin Allah ta'ala za mu karanta gajeriyar muqaddima ta shi mawallafin littafin wanda shine Ibn Taymiyyah sannan mu shiga cikin fasali na farko insha Allah ya bude littafin shi da bismillah yace bismillahir rahmanir rahim mana da sunan Allah mai rahama mai jinkai zan fara wannan rubutu ko zan fara wallafa wannan littafi mu kuma da zamu karanta kamar muna cewa ne da sunan Allah mai rahama mai jinkai zamu fara karatun wannan littafi sannan yace wa bihi tawfiqi yace gam da katarfina to daga Allah ne ba zan iya samun dace ba in yi gamo da katar sai tare da Allah dan haka duk abinda mutum zai yi ko ma menene ta akwai bukatar ya nemi taimakon Allah ya nemi tawfiki na Ubangiji wannan shine sunnar magabata in za su fara karatu ko za su fara wallafa sukan fara da neman taimakon Allah ko a ce wabihi nasta'in ko a ce wabihi tawfiki ma'ana game da katar dina to yana tare da Allah subhanahu wa ta'ala ba zan dace da daidai ba sai idan Allah ne subhanahu wa ta'ala ya datar da ni to kamar yana roƙon Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masa dace a cikin abin da zai rubuta ya dace da daidai ya dace da abin da yake shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu wannan jumla mun yi tafsirin ta a farkon tafsirin suratul baqara a farkon tafsirin suratul fatiha mun yi tafsirin wannan jumla ta alhamdulillah rabbil alamin wanda yake son ya ji tafsirin ta sai ya koma tafsirin mu na farko da muka yi na suratul fatiha kusan shekaru 4 ko 5 da suka gabata yace wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kuma ina shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa tabbas ane muhammad bawan sa ne ko manzon sa ne wannan shine abinda magabata suka fi tabbatarwa a wajen ambaton kalmar shahada wasu sukan kawo da siga ta jami'i amma da yawa daga cikin malamai suka ce ba a kawowa da siga ta jami'i, ita shaida za ka yi ta ne ga kanka kai, ba za ka wakilci sauran ba, ba za ka ce wa nashhadu Allah ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah, abinda ya shafi shaida za ka wakilci kanka ne. Shi yasa suke kawo shi da siga ta mufradi, ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Sai ce qa'idatu fi wujubi al-istiqamati wal i'tidal, wace qa'ida a cikin wajibcin istiqama da kuma i'tidali, wanda shine daidaituwa, wa mutaba'ati al-kitabi was sunnah, wa mutaba'ati al-kitabi was sunnah, da kuma bin al-qur'ani da sunnah. Wannan shine asalin unwanin littafin, ana takaitawa ne ana cewa al-istiqama, amma asalin unwan din shine wannan qa'idatun fil istiqamati wal i'tidal wa mutaba'ati al-kitab wa mutaba'ati al-kitab was sunnah, shine unwanin da mallan yayiwa littafin. To amma sai ake takaitawa sai a ce al-istiqama, wanda ma'anar istiqama da i'tidali tun a wajen da muka karanta muqaddimar wanda yake hakikin littafin, ya kawo mana ta'arifin istiqama wanda ya nakalto daga maganar Sheikh Muhammad bin Salih al-Usaymin a lokacin da yazo yana bayani akan abinda ake cewa istiqama a Riyadu Salihin, juz'in farko shafi na 362, mun bi ta kan gurin kuma mun karanta, inda yake istiqama shine an yasbuta al-insanu ala shari'ati Allah ta'ala kama amara Allah, shine mutum ya tabbatu akan shari'ar Allah kamar yadda Allah yayi umurni, wa yuqaddimuha al-ikhlasu lillahi azza wajal, abinda yake gabatar ta kuma shine ikhlasi, yazo mutum ya tsayi don Allah kuma ya zama ya tsayi kamar yadda shari'a ta yi umurni. To wannan shine ma'anar istiqama kamar yadda muka karanta a baya. To anan da malamin yake ka'ida a cikin abinda ya shafi al-istiqama wal i'tidal, kenan sai mun burga mun fahimci menene istiqama da i'tidal, kusan ma'anar su daya. I'tidal shine daidaituwa a tsakatsakiya, karka karkace nan ko nan, ba gulumi ba jafa'i, shine i'tidal. Sannan mutaba'ati al-kitabi was sunnah, da kuma bin al-qur'ani da sunnah, qur'an kamar wannan sharhi ne, karin bayani ne, wata sifa ce kashifa, domin istiqama wal i'tidal din shine tsayuwa akan bin al-qur'ani da sunnah. Kenan kamar yana kara fito maka da menene istiqamar, menene i'tidal din, shine bin al-qur'ani da sunnah, sunan istiqama da i'tidal. Sannan kuma istiqaman nan da i'tidal din nan ana buƙatar sa fi asma'illahi ta'ala, fi babu asma'illahi ta'ala wa sifati, a babun sunayen Allah da sifofinsa, wa tauhidihi bil qawli wal i'tiqad, da kuma kadaita Allah bil qawli a wajen fada wal i'tiqad, da kuma kudurin zuci. Domin akwai ahlul kalam wadanda suke cewa bangaren abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi usuluddin nan, sai dai ayi amfani da hankali, shari'a bata zo da usuluddin ba, dan idan kana son ka fahimci usuluddin to sai dai ka koma abin da ya shafi hankali, dan ana amfani da hankali ne wajen gano aqida da sifofin Allah da kaza da kaza da kaza, wannan a wajen ahlul kalam kenan. Wannan Ibn Taymiyyah kuma yana maida musu martani ne cewa istiqama da i'tidali ana buƙatar su fi babu asma'illahi wa sifati, za mu bi alqur'ani da sunna domin mu samu daidaituwa, mu samu istiqama a babu na sunayen Allah da sifofinsa. Abinda ya shafi sunayen Allah da sifofinsa mun karanta littafin alqawaid al-musla anan na Sheikh Usaymin, kenan anan mun ba takaitaccen bayani, duk da akwai littafi da ya fadada akan wannan shine littafin al-Hamawiyya na shi Ibn Taymiyyah, ne ya wata rana mu karanta shi, wanda shi ya fadada akan wannan kusan al-qawaid al-musla Sheikh Usaymin takaita littafin Hamawiyya ne yayi. To dan haka mun karanta littafin al-qawaid al-musla anan, duk wanda ya bi littafin to ya fahimci me ake nufi da sunayen Allah da kuma sifofinsa a takaice. وتوحيده بالقول والاعتقاد وكما كتيت الله أوزن فدا بقدر الزوجي كتيت الله أتكلم أبن لي شافيني أبن لي شافي إبادة كتيت الله أتكلم إبادة كتيت الله sannakum a cikin abin da ya shafi rububiyya wanda shi ma wannan bangaren mun karanta shi anan a cikin littafin al-ubudiyya na shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bayyana mana yadda zamu kadaice Allah a cikin abin da ya shafi ibadunmu wajen fada da kuma kudurin zuci da kuma aikatawa wa bayan ihtimal al-kitab wa sunna ala jami'ul huda da kuma bayanin tattarewan alqur'ani da sunna akan dukkanin dangin shari'a ma'ana alqur'ani da sunna sun tattare duk wani dangin shari'a duk abin da zai a kira shi da suna shari'a to yana cikin alqur'ani da sunna ba wani abu da zaka same shi wanda sunansa shari'a daga wajen alqur'ani da sunna alqur'ani da sunna sun tattare duk wani abu da yake da suna shari'a duk abin da za a ce masa shari'a to akwai shi a cikin alqur'ani da sunna duk shari'ar da baka same ta ba a cikin alqur'ani da sunna to ba shari'a bace nan kamar a fakaice yana martanin ga waɗanda suke ganin ana iya lalabo wani abu na shari'a daga wani abu daban wanda yake ba alqur'ani da sunna ba ko hankali ayi amfani da hankali wajen gano shari'a ko ayi amfani da abin nan ko zauki ko kashafi ko wani abu irin wannan ko mafarki wajen gano shari'a ko ba su cewa suna da ilimin hakika wanda ba sai sun yi aiki da alqur'ani da sunna ba su suna da wani ilimi na hakika wanda suke kira ilmul batin ko suke kiransa ilmul ladunni duk suna kiransa wannan in ka ji sufi ya ce maka wannan ilimin ilmul ladunni ne ko ce maka ayi ilimi biyu ne akwai ilmul zahir akwai ilmul batin to abin da yake nufi da ilmul zahir shine ilimin qur'ani da sunna abin da yake nufi da ilmul batin shine ilimi da suke kira ilimi na hakika suna kiransa hakika wata hanya ce da suke samun ilimi daga Allah ta hanyar mukashafa ko zauki ko wajidi ko wani abu ba sai sun yi aiki da Qur'ani da sunna ba shi yasa suke cewa al-haqiqatu lil-awam al-haqiqatu lil-khawas wa shari'atu lil-awam hakika ta khawas ce waliyan Allah wadanda su sun riga sun wuce matakin awam su suke aiki da hakika su kuma awam su suke aiki da shari'a to wai ta hakikan nan ina kuka samu ta suka ce daga kissar annabi Musa da Khadir suka ce shi ma shi Khadir waliyi ne a wajen su wanda bisa magana mafi karfi Khadir annabi ne amma suka ce shi ma Khadir waliyi ne kuma tafiya wajen waliyi ne kuma tafiya kan cewa waliyin ne to suka ce kaga shi kuma annabi Musa annabi ne manzo to shi annabi Musa yana aiki ne da ilmin zahir ilmin at-taura ilimi ne na zahiri kamar ilimin alqur'ani kenan shi kuma al-khadir da yake waliyi ne shi kuma da ilimin batin yake aiki shi yasa tafiyan tasu sai aka yi ta samun rikici to shi yasa kuke ganin yau ana samun rikici tsakanin ɗan izala da ɗan dariƙa wato su ɗan izala suna aiki ne da ilimin zahir sun kuma ɗan dariƙa mu ɗan ajin tabarkalla mu muna aiki ne da ilimin batin shi yasa in mun yi magana sai su ga kuskuren mu alhali sun musu san ilimin bane kun gane dubaran to abin da suke faɗa kenan to wannan wai shi suke cewa ilimin batin to me yasa kuke ce masa ilimin batin suka ce saboda Allah ya kira shi da suna ilimi ne ladunni ilimin ladunni an ilimin ladun ke na ilimi ne daga Allah ba daga Qur'ani da sunna ba ilimin ladunni wa allamnahu min ladunna ilma haka yace wa allamnahu min ladunna ilma mun koyar da shi da wani ilimi daga gare mu lokacin da annabi Musa ya ce wa abokin tafiyar sa atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-safarati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fi al-bahri qasasa qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina وعلمناه من لدنا علما شنو نكي نما ووجد عبدا من عبادنا عند على رمان زي تاكوتا daga nan kaga ni her ne ta dogon zango shi yasa ala rammun sai yake radadi yace wa allamnahu min ladunna ilma kuma muka sanar da shi da wani ilimi daga gare mu, sai ta kaga ilimin da dunni ne wannan. To suka koma ka ce to shi ilimin da Allah ya bawa manzon Allah ai shi ma ilimin da dunni ne, dan ne yake innaka la tulqa alquran min ladun hakimin alim, kai ma kana kalatar wannan alqurani ne min ladun hakimin alim. Kana illa dunni ne shi ma manzon Allah da dunni ne, kana in kasancewar Allah to Allah ma min ladunna in ma shi yasa ya zama na hakika. To na manzon Allah ma Allah ya ce innaka la tulqa alquran min ladun hakimin alim, haka duka ilimi ne daga Allah. Annabi Khidr annabi ne, ana masa wahayi. Lokacin da Allah yake masa wahayi, Annabi Musa baya jin wahayin da ake masa, sai Allah ya masa wahayi akan cewa ayi kaza ayi kaza, ya sanar da shi abubuwa da yawa wanda zai faru, wanda abubuwa ne na gaibi wanda shi ba zai san su ba in ba da Allah ya sanar da shi ba. Allah yayi haka dan annabi Annabi Musa wa fawqa kulli bi ilmin alim, a sama da kowane mai ilimi akwai masani sama da shi. Za ka iya samun mutum malami ne, amma kuma cikin ɗalibansa Allah yake bance wani da ilimin da shi malamin bai da shi, wannan baya nuna ɗalibin ya fi malamin, ba sha ba haka yake nunawa ba. To da wannan suke fifita waliye akan annabawa, to su ce to kaga shi wali ya fi annabi saboda shi yana da ilimin da annabi bai da shi. To shi ma ai annabi yana da ilimin da wali bai da shi, yana da matsayin da wali bai da shi. To kaga ashe ke bantar wani daga cikin mutane da wani ilimin da ba bawa annabi ba, wannan baya nuna fifikonsa akan annabi. To anan suka yi tashirme suka fada cikin gurbatacciyar aqida wadda ta fitar da su ma daga musulunci. To anan Ibn Taymiyyah yana maida musu martani ne a fakaice cewa akwai a cikin wannan littafin akwai bayanin tattarewar alqur'ani da sunna game da dukkanin dangin shari'a. Duk wata shari'a tana qur'ani da sunna, tana cikin alqur'ani da sunna, ba wani bukatar ilimin hakika ko kaza ko kaza ko kaza wanda zai zo maka da shari'a wanda ba daga alqur'ani da sunna take ba. Yace wa anna tafarruqa wad dalala, kuma littafin nan zai tabbatar maka da cewa tabbas abubuwan da aka yi ta samu na rarrabuwar kai da bata, inna ma hasala bi tabki ba'dihi, wannan rarrabuwar kai din da bata da mutane suka fada ya faru ne ta dalilin barin wani sashi na alqur'ani da sunna. Sun bar wani sashi ne na alqur'ani da sunna, suka je suka kama hankali ko suka kama muharki ko dauki ko wani abu irin wannan, wannan shi yasa aka samu rarrabuwa, wasu kuma suka fada cikin bata. Duk wannan wanda ka ganshi cikin bata, to ya fada batan nan ne sakamakon barin wani sashi da yayi na alqur'ani da sunna. Wat tanbihi ala jami'il bid'i al-muqabilati fi dhalik bi ziyadati fi an-nafi wal ithbat, sanan littafin zai yi fadakarwa, zai yi tanbihi ala jami'il bid'i akan dukkanin bid'o'i al-muqabilati fi dhalik, wanda take kalubalantar wannan, wanda take kalubalantar alqur'ani da sunna, wanda take kalubalantar abinda ya shafi tauhidi bi ziyadati fi an-nafi wal ithbat, a cikin abinda aka samu daga ita bid'ar na kari a wajen korewa ko tabbatarwa. Abinda Allah ya kore sai su kara, abinda Allah ya tabbatar kuma sai su zo su kara. To wannan kare-karen da suka yi ta yi sai jefa su cikin bid'a. To malam zai yi magana akan wannan mabda'i hudufiha, da mafarar kaguwarta, ita bid'ar daga ina ta faru, ina ta samu tushe, duka zai yi magana akan wannan. Wa ma waqa'a fi dhalika min al-asma'il mujmala, da abinda ya abku a cikin wannan bid'o'in na sunaye dunkulallu, al-asma'il mujmala, dan dunkulallan suna, wanda kuma sunan kai zaka fahimce shi a zahirin sa ga abinda yake nufi, amma su can karkashin kasa suna nufin wasu abubuwa da yawa da shi. Wanda a karatun mu na littafin da ya gabata din nan, mai sunan littafin da ya gabata ka'idatun jadida, mun tsokaci akan wasu gaboni da suka shafi wannan. Sannan ce wal ikhtilaf wal iftiraq, da kuma bayani akan sabani, wal iftiraq, da kuma rarrabuwa, allazi awjaba takfir ba'di ha'ula'il mukhtalifin ba'dihim li ba'd, da abinda aka samu na sabani rarrabuwar kai sakamakon wannan bidiyoyin da aka kirkira, wanda wannan sabanin da rarrabuwar allazi awjaba takfira ba'di ha'ula al-mukhtalifin, wanda ya wajabta kafirtawar wani sashi na wa'annan da suka saba da juna ba'dihim li ba'd, sashin su zuwa da sashi, wanda ya wajabta sashin su ya kafirta sashi, aka samu wasu daga cikin waɗannan mutanen da suka sassaba suka rarraba sai aka samu har an kai matakin wasu suna kafirta wasu ba abin da ya janyo musu kuma sabawar da rarrabuwar sai barin alqur'ani da sunna ko barin wani sashi na alqur'ani da sunna sai yasa suka rarraba har suka kai suna kafirta juna wazalika bisabab tarki ba'd alhaqq wannan ya faru ne saboda barin wani sashi na gaskiya wa akhzi ba'd albatil da kuma ruku da wani sashi na banna na bata wa kitman alhaqq da kuma boye gaskiya da wasu suka yi tai ga gaskiyar sai a boye ta saboda in an bita ta sabawa san zuciya ta sabawa muradai da ake da su na duniya to sai a boye wannan gaskiyar wa labsi alhaqq bil batil da kuma cakuda gaskiya da ƙarya da waɗansu suke kai sai a zo a cakuɗa maka ƙarya da gaskiya kamar da Allah ya gargaɗe ahlul kitabi yace wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun to cikin al'ummomi an samu wanda suke tayin wannan hatta cikin al'ummar musulmi an samu wanda suke ta cakuɗa ƙarya da gaskiya don su fatarwa mutane bakin zari su fatarwa mutane gaskiya to kaga wannan abin da malamin ya faɗa sai ya zama sabanin abin da ake tuhumar ahlus sunna da shi a yau cewa su suka kawo rarrabuwa za ka ga duk ɗan guja idan ya hau musamman in ya zai yi magana a gaban manya ko manyan ƙasa ko shugabanni ko wani abu to yana son ya isar da wani saƙo ta ƙarƙashin ƙasa to zai ce shekaru 30 ko shekaru 40 kafin zuwan izala lahiya lau maki hankali kwance ba za ka taɓa jin wani tashin hankali ba ba za ka taɓa jin wani kaza ba mutane kai ana haɗe babu ja'in ja amma daga zuwan kungiyar izala to daga nan ne aka fara samun rabuwar kai aka fara samun kaza aka yanzu mai yake so ya fada nan kenan shigowar sunna shi ya janyo rabuwar kai shi ya janyo sabani shi ya janyo rabuwar kai kuma idan ka saurari abin da Ibn Taymiyyah ya fada nan kaga ya zama sabanin wannan ba sunna bace ta janyo rabuwar kai me ya janyo rabuwar kai bid'o'i da barin alqur'ani da sunna shi da abin da ya janyo rabuwar kai su'ali sunna ce suke a dawo zuwa ga alqur'ani da sunna domin kai ya haɗu a nan sai kuma so kuke su ahlus sunnan su baro qur'anin da sunnan su je su bika dan kai ya haɗu a can to da kai ka baro can ɗin ka zo a haɗu a kan qur'ani da sunna da su ahlus sunnan su bar alqur'ani da sunna su je su haɗu a can cikin bid'o'in da sauransu wanne ya fi ga mai hankali haɗu a kan alqur'ani shi ne abin da ya fi da su da abin da manzo Allah ya bar mana wasiya cewa ya bar mana abubuwa guda biyu da in mun rike su ba za mu bace ba wasiyacin da manzo Allah ya bar mana kenan na bar muku wasu al'amura guda biyu ba za ku taɓa bacewa da matuƙar kun yi riko da su sai dai ce alqur'ani littafin Allah da kuma sunna ta to ashe wannan garanti ne manzo Allah ya ba matuƙar mun rike qur'ani da sunna ba za mu bace ba to ashe kai ba za mu yadda mu yi saki zarikan matozo mu saki reshe mu kama ganye ba za mu yi wannan ba ga abin da manzo Allah ya tabbatar mana in mun rike shi ba za mu bata ba ba za mu bar shi ba mu je mu bi bid'o'in ka wanda kuma ba mu da tabbas a can mafarki ne kai ko wani ne yace an masa zauki ko dai yace ya ga manzo Allah zahiran ya bashi ba tabbas man ya ga manzo Allah zahiran cewa ya ga manzo Allah zahiran ma ya saba ma ka'idodi na shari'a haka ba za mu bar wani abu da aka zo da shi wani ilimi da ya saba ma qawaid shar'iyya mu bar abin da yake alqur'ani da sunna ashe ba sunna ta kawo rabuwar kai ba da bid'a da sufanci da dariku da sauransu suka kawo rabuwar kai su suka kawo rabuwar kai wannan shine sai yace faslun fasali fi bayani haddi sunnati wal bid'a a cikin abin da ya shafi bayani iyaka da za ta rabe maka tsakanin sunna da bid'a ka gane wannan sunna ce wannan bid'a ce wannan unwanin ba Ibn Taymiyyah ya sa shi ba wannan unwanin wanda ya sa shi Dr. Hamid Ahmed Tahir wanda ya yi tahqiqin littafin dama a can cikin bayanin da ya yi ya ce ya sa anawin a wasu gurere wani sashi na anawin a wasu gurere inda malam bai sa unwani ba shi yana sa unwani da in ka koma asalin littafin babu wannan unwani haka wannan unwanin fi bayani haddi sunnati wal bid'a na mai tahqiqin littafin shi dai malam ya ce faslun fasali sai ce ar-ra'yul muhdasu في الأصول وهو الكلام المحدث وفي الفروع وهو الرأي المحدث وهو الرأي المحدث في الفقه والتعبد المحدث كالتصوف المحدث والسياسة المحدثة يأتي الرأي المحدث رأي wanda yake kirkirarri fararri fil usuli, wanda ya faru a cikin usulul din, haka ce usul shi da abin da ya shafi aqida. To fararran ra'ayi a cikin usul, wanda ya faru a cikin usul, sai ce wa huwa al-kalamul muhdas, ko wanda wannan shine magana wanda kake kirkirarriya, maganganu wanda aka kirkiro aka shigo da su cikin usul, wanda har ya janyo ake ce mu wanda suka kirkiro maganganun ahlul kalam. Maimakon wajen fahimtar usul da tabbatar da usul, ayi alqur'ani, abi alqur'ani da sunna, ayi aiki da alqur'ani da sunna. To sai aka samu in su sun kirkiro su ra'ayyuka, sun shigo da su cikin usul, wa huwa al-kalamul muhdas, da su ne maganganun da aka kirkira, ba a same su a cikin nusus shar'iyya ba. Wa fil furu'i, ra'ayi kuma a cikin al-furu', abubuwa da aka shigo da shi a cikin furu'a, aka ce al-furu'a shine abin da ya shafi me fiqhu na ibadat da mu'amalat da sauransu, wannan shi ake cewa furu'a. Wa huwa ar-ra'y al-muhdath fi al-fiqh, to wannan shine ra'ayin da aka kirkira a cikin fiqh, mana a cikin fiqh ma akwai ra'ayyuka da mutane suka kirkira wanda ake kiransu ashabur ra'y. Sai zama sun kirkiro su ra'ayyuka sun shigo da su a cikin fiqh. Wa ta'abbud al-muhdath, shi kuma ibada wanda aka kirkira shine shi ka tasawuf al-muhdath, ida kamar sufanci da aka kirkira, daman shi sufanci a cikin abin da ya shafi ibada ne, harakar sufanci a cikin abin da ya shafi at-ta'abbud ne. Sai suka kirkiro wasu ibadu suka shigo da su, wanda a cikin sufancin har da bangaren aqidu akwai kirkira, hatta a cikin aqida sun shigo da wasu abubuwa ababi na aqida wanda yake ya saba wa abin da aka sani na alqur'ani da sunna. Sannan kuma inda suka fi shahara shine a cikin at-ta'abbud, kirkira a cikin abubuwa na bauta, sun kirkiro ibadu, wasu ibadu, sabbin ibadu wanda babu su a cikin alqur'ani da sunna, su suka fi shahara da wannan. Shi yasa ya buga misali da su, yace kat tasawuful muhdas, kamar sufanci wanda aka kirkira, ma'ana ba wai akwai wanda ba a kirkira ba, duk wani sufanci kirkiran sa ake, kamar sufanci wanda kirkirarren abu ne dama, ba wani sufanci wanda faci kirkiran sa ake. Kuma a lokacin manzon Allah da sahabbai ba san wani abu da suna sufanci ba. Wa siyasatul muhdatha, sannan kuma da siyasa wadda take ita ma kirkirarriya, duk an samu kirkirarren ra'ayi a cikin wayannan abubuwa, an samu kirkirarren ra'ayi a cikin usul, an samu kirkirarren ra'ayi a cikin al-furu', an samu kirkirarren ra'ayi a cikin at-ta'abbud, an samu kirkirarren ra'ayuka a cikin as-siyasa al-muhdatha. Wanda Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya yi littafi ma akan as-siyasatu ash-shar'iyya fi islahi ar-ra'yi war-ra'iyya, yadda siyasa take ta shari'a, to akwai kuma kirkirarren siyasa wadda ba shari'a ta zo da ita ba. To akan wannan fasalin zai yi magana, akan wa'innan abubuwa, kirkirarren ra'ayi a usul, kirkirarren ra'ayi a furu', kirkirarren ra'ayi a cikin at-ta'abbud, da kuma kirkirarren ra'ayi a cikin siyasa. Yace yazunnu tawa'ifu minan nas, wato wasu tawaga daga cikin mutane suna zaton cewa annad-dinu muhtajun ila zalik, cewa addini yana buƙatuwa zuwa ga wannan, zuwa ga me, zuwa ga kirkira, addini yana buƙatuwa zuwa ga kirkiran abubuwa na ra'ayi a cikin waɗannan abubuwa da muka lissafa, a cikin usul, a cikin furu', a cikin al-ta'abbud, a cikin as-siyasa. Da yawa daga cikin mutane, wasu tawagogi daga cikin mutane suna tsammanin cewa addini abu ne da yake buƙatuwa zuwa ga wannan, wasu ma tilastawa suke, wasu ma cewa suke kai dole ne sai an samu bid'a ma a cikin addini, wasu ma sun wajabta bai yi wa a yi addini babu bid'a, haka 'yan bid'a suke cewa. To shine malam yake cewa, to da yawa daga cikin mutane suna wannan tsammani, la siyama kullu ta'ifatin fi tariqiha, yace musamman ma kowace ta'ifa a cikin hanyarta, a cikin tata dariqa da ta dauka, dariqa ce ta shi'anci, dariqa ce ta sufanci, dariqa ce ta mu'tazilanci, fa ahlul kalam ne, wane ne, kowa shi wani yake a cikin dariqar sa, to ai dole akwai buƙatar shigo da wasu abubuwa su da siya ma kullu ta'ifatin fi tariqiha musamman ma kowace a dariƙa tunda dariƙa ce ta bid'a to dole ba za ta gidu ba sai akan abubuwa da suke kirkirarru irin na bid'a walaysa al-amru kadhalik mala yace to amma al-amrun ba haka yake ba duk wanda yake tsammanin ba zai taba yiwa ba a tafi akan usul ayi aiki wato ba zai taba yiwa ba a gudanar da aqida abinda ya shafi aqidu ko abinda ya shafi fiqhu ko kuma ibadodi na addini al-ibadat ko kuma a gudanar da siyasa dole sai an shigo da kirkirarren abu wani kirkirarren ra'ayi sannan wannan abuwa su gudana ba da yake ba haka abun yake ba duk wanda yake wannan tunanin to ya bata hanya ya karkace an tariqal istiqama wal ittidal ya karkace daga hanyar istiqama da kuma i'tidali zai fandare ko da yayi gulumi ko yayi jafa'i ko na abun wannan amma zai bar hanya ta istiqama duk wanda yake ji a ransa ko da kai ne ko da ni ne ba zai taba yiwa ba ayi aqida ba tare da an kirkiro wani abu ba ba zai taba yiwa ba ayi ibada ko ayi abin da ya shafi ilimi ko abin da ya shafi fiqhu ko abin da ya shafi siyasa ba tare da an kirkiro wani ra'ayi ba wanda baya cikin Qur'ani da Sunna ba zai yi ayi wannan abubuwa ba sai da tare da kirkira to ya bata hanya wanda shine magana ya bata hanya to ina ga wanda yake wajabtawa ta wajibi ne ma sai an yi bid'a in ya tashi baka misali sai baka misali da wasu abubuwa na shirme wanda duka malam zai yi magana akan su insha Allah yace dalilin malam da yasa yace al'amarin ba haka yake ba sai ce fa inna Allah ta'ala ya qulu saboda lalle Allah ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina suratul maida aya ta 3 Allah yace al-yawma a yau dinnan ranar hajjatul wada akmaltu lakum dinakum na cikanka muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na kuma cikanka muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini cewa akmaltu lakum dinakum wanda ya nuna addini ya cika a wannan rana addini ya riga ya cika to shi dan bid'a sai ya ce a ana nufin shika-shikan musulunci guda biyar sun cika haka suke cewa tunda ranan aka je aka yi aikin haji kenan ita ce ibada ta biyar dama wanda annabi bai yi ba to yana yin ta kenan shika-shikan musulunci biyar sun cika to shi shika-shikan musulunci guda biyar shine dinakum ba shine ba su kadai ne dinakum ba su suna cikin addinin ne shi yasa malamai suka ce bayan saukar wannan ayar ba a saukar da wata sabuwar ibada ba an gane sai dai kawai abin da ya shafi wa'azi da jan hankali tunatarwa game da lahira da sauransu ko kuma ko da an zo da wani sabon umarni zaka ga umarni ne da yake cikin addinin dama idan su ijaza za ja anasurullahi wal fath wal aita nasa yarkubuna fi lillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba wa in abada ke umarni da su dukkanin su sanannu ne a cikin addinin da ja lokacin da addini ya cika akwai su an bayyanta akwai tasbihi akwai bayan jini aka kawo su sababbi ba irin wannan aya wa taqu yawman turja'una fi ila Allah kaga wa'azi ake yi ana ba wai wani sabon abu bane aka zo da shi dan haka malamai suka ce daga saukar wannan ayar ba a sake saukar da wani wato wata sabuwar shari'a ko doka ba to wannan ya tabbatar da cewa addini ya cika shi duk abin da aka ce ya cika to kenan ba sauran kai kamar ka cika kofin nan da ruwa ne a tabbatar ya cika sai ka sake debo wani ruwan ka ce zaka zuba a ciki haka ai ba zai tsaya a ciki ba kana zuba zubewa zai shine fa huwa rabbun da Imam Malik ya faɗa wato abin nan da manzo Allah ya faɗa a hadisi manzo ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rabbun Imam Malik ya ce ai la maqbul ana da ba a karbi aikin ba shine fa huwa rabbun ba za a karba ba yace ila ghayri dalika minan nusus zuwa ga wani wannan na daga nasusi suna nan barjak allati dallat wadanda suka yi nuni zuwa ga cewa ala annar rasul da cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam arrafa al-ummata jami'a ma yahtajuna ilayhi min dini ma'aikin Allah ya sanar da al-umma dukkanin abin da suke bukatuwa zuwa gare shi daga addinin su manzon Allah ya sanar da al-ummar sa dukkanin abin da suke bukata da ya shafi addini in aka ce addini kuma ya kunshi usul ya kunshi furu ya kunshi at-ta'abbud ya kunshi as-siyasa duka wannan المعاملات دكا منين دكا wannan addini ne to maza Allah ya sanar da mu dukkan abin da muke bukatuwa zuwa gare shi na abin da ya shafi al'amarin addinin to wannan shi ne abinda malaman sunna suka tafi a kai amma in ka kalli malaman bid'a su cewa suke yi ba haka al'amarin yake ba wannan abubuwa dukkanin su akwai bukatar a kirkira a ciki a kirkiro wasu abubuwa a ciki to yanzu idan aka zo aka ce to ai amfani da wannan su wa'annan sun ce a tsaya a iya inda manzo Allah ya tsaya duk abin da manzo Allah bai zo da shi ba to a bar shi kai kuma ka ce a na manzo Allah bai isa ba bal ma ka bar na manzo Allah ka kirkiro wani daban ka aje na manzo Allah ka ce sunan sa shari'a na awam ne ka kirkiro wani abu daban ka ce shine naku na khawas shi kuma wannan ya ce to ni dai na manzo Allah ya ishe mu da shi za mu yi aiki abinda manzo Allah ya zo da shi shi za mu yi aiki to wane ne masoyin manzo Allah a cikin ku biyu na biyu wanda ya tsaya ya koyi da manzo Allah shi ne masoyin manzo Allah wanda ya biyayya ga manzo Allah shi ne masoyin manzo Allah ba wanda ya ce a bar na manzo Allah ba na awam ne ya kirkiri wani abu da ban yace shi ne nasu su khawas kaga wannan shi ne maki manzo Allah amma da baki su za su cika duniya da cewa su ne masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma sun bar komai na manzo Allah sun kirkira nasu sabo shawana su sun kirkira musu to kaga wannan duka ba akan istiqama suke ba yace wa qala ta'ala kuma anna ta'ala yace wa makara Allahu yudilla qauman ba'da id hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun kuma Allah bai kasance yana batar da wa'insu mutane ba bayan ya shiryar da su har sai ya bayyana musu abin da za su kiyaye kafin Allah subhanahu wataala ya batar da wa'insu mutane bayan ya aika musu manzo kafin ya batar da su har sai an bayyana musu me za su kiyaye ku yi kaza ku bar kaza an bayyana musu shari'a ta zo ta yi bayani addini ya zo ya yi bayani to idan suka saba to a lokacin ne sai Allah ya batar da su idan ya batar da su kuma sai ya azabtar da su idan ba su tuba ba ko idan bai yafe musu ba idan abinda suka yi bai kai shirka ba sai Allah subhanahu wataala ya yafe musu ko ya azabtar da su in kuma abinda suka yi har ya fitar da su daga musulunci to kaga wannan za su dawo a wuta kenan to anan ya tabbata da cewa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana musu duk abinda za su kiyaye duk abinda za su kiyaye da abinda na abinda ya shafi addini to Allah ya bayyana shi ya bayyana shi a Qur'ani manzo Allah ya zo ya yi karin bayani a sunnar sa kai da zamu fahimci abinda zamu kiyaye wanda Allah ta'ala yake so mu yi kaza mu bar kaza to duk wanda ya bar wannan al-Qur'ani ya bar wannan sunna wanda ita ce take bayyana mana abinda zamu kiyaye to kaga sai ya bace sai ya bata hanya Allah ya bar shi kuma a cikin batar sa wanda shine kaida ta Ubangiji amma Allah bazai batar da kai ba ya adabtar da kai ba tare da ya bayyana maka ba ashe Allah ya bayyana ko bai bayyana ba ya bayyana ta wace hanya ya bayyana mana abin da zamu kiyaye ta hanyar saukar da Al-Qur'ani da kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe su ne abin bi su ne abin kiyayewa idan muna son mu kiyaye mu kasance akan istiqama wa qala sallallahu alaihi wasallam wada ayat tana suratul tauba aya ta 115 وقال صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى تركتكم على البيضاء تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي الا هالك كيف تركتكم على البيضاء نابرك اكن فرا اكن فرا سل البيضاء معناها نفي المله يا بركو اكن مله تاع الدين ولا تكي فرا سل ويا بركو اكن حجه ولا تكي فرا سل lailuha ka nahariha daranta kabar yininta wato daranta tamkar da yininta ba wani abin da zai shige maka duhu daranta ma kamar yininta ne zaka ba da zai ka ce dare yayi a wani abu ya shige maka duhu da daren da yinin duka daya a wajen haske zaka komai a bayyane yake a haskake yake dan haka la yazigu ba'di illa hali ba wanda zai karkace bayana mana bayan wucewar manzon Allah ba wanda zai karkace sai halakake sai wanda ya jefa kansa cikin halaka shine wanda ya bar alqur'ani ya bar sunna shine wanda zai halaka wanda hadisin sahihi ne kamar inda mai takhrij yace sahihu sahihun ibn majah ya fitar da shi hadisi mai lamba 43 a cikin al-muqaddima imam ahmad ajuzi na hudu shafi na 126 a cikin al-musnad sannan wa sahahahu bil musnad kuma ya inganta shi bil musnad an al-ibadi da shi musnad din daga irbani ibn sariya wa sahahahu al-albani al-allama al-albani allamatu al-albani shi ma ya inganta hadisin hadisi mai lamba 2455 a cikin al-irwa sannan kuma ya inganta shi a hadisi mai lamba 9377 a cikin as-sahiha ya kuma inganta shi a hadisi mai lamba 165 a cikin al-mushkat kalmar al-bayda da ta zo a cikin hadisin ai al-milla wal hujjatu al-bayda ana nufin milla ta addini da kuma hujja wadda take al-wadiha hujja wadda take haskakakkiya allati la abinda la taqbalu ash-shubha ash-shubha aslan wadda ba ta karbar wata shubha asali yace min hamish matbu'ati sunan ibn majah daga hamish na matbu'a ta sunan ibn majah na al-bani ya dauko wannan ta'rifi na al-bayda to kaga shi ma wannan hadisin yana nuna shari'a a haskake take duk abin da kake bukata a fili yake na addini in kaga baka fahimta baka nemi wanda suka sani to sanar da kai fas'alu wa al-dhikri in kuntum la ta'lamu amma komai a haskake yake ba ka bukatar ka kirkiro wani abu duk abin da kake bukata akwai shi a ciki wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma ma'aiki yace inna man ya'ish minkum ba'di fa sawara ikhtilafan kaseera yace yadda lamarin yake man ya'ish minkum ba'di duk wanda ya rayu daga cikin ku a baya na fa sawara ikhtilafan kaseera to zai ga sabani mai yawa za a zo lokacin da za a samu sabani to idan lokacin wannan sabanin yayi ga mafita fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di to kai ruku da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyen nan masu shiryarwa daga bayana tamassaku biha daga kai ruku da wannan sunnar gangan wa addu alaiha bin nawajiz wace kuma kuyi cizo akan ta bin nawajiz da hakorin ku na kurya hakora da ake kiransu sutura ne sunan an-nawajiz wannan ya sa lamba kasa wace hadisin sahihi ne fiye riwayatun ukhra lil hadisi sabiq wata riwaya ce ta daban daga hadisin can da ya gabata an irbadi bin sariya radiyallahu anhu wa rawahu abu daud ya rawaito shi da lamba ta 4607 fi sahiha wa tirmidhi ma rawaito shi da lamba ta 2676 fil ilm cikin kitabul ilm ibn majah ya fitar da shi da lamba ta 42 fil muqaddima ad-daruni da lamba ta 55 imam ahmad a juz'i na 126 al hakim da lamba ta 329 wa sahahu al-albani al-albani ya inganta shi an ashabi sanad al-mazkurin daga wato ma'abuta isnadin da muka ambata dinnan wato ya bi da tafansu tirmizi abu daud tirmizi ibn majah duk ya bi su yayi takhrijin hadisi to a ciki daga wannan ya inganta hadisin yace hadisin ingantacce ne yace ka duba tabata ar-riyat sannan ka duba al-masadir fil hadis as-sabiq ro masadir din hadisin da ya gabata wa qala sannan yace an-nawajiz abinda ake nufi da an-nawajiz shine al-adras haƙorin ƙurya matauna qila yace wasu suka ce arada bihi al-jidda al-jadda fi luzum as-sunnah abinda annabi yake nufi da wannan dagewa a wajen lazimtar sunna mutum ya dage a wajen lazimtar sunna kada ya sako ka fi'li man amsaka shay'a baina adrasihi kabar aikin wanda ya riki abu a tsakankanin haƙoransa na ƙurya wa adda alaiha ya cije wannan abun man'an min an yantazi'a dan ya hana shi kada ya kukuce to kamar haka ake so ka makalkale wa sunna bayan da za a yi ta kukuce maka to wannan ita ce mafita a lokacin sabani to ibn tumi yake falaula أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين تسئ المؤمن وتكفيه إن الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك يأتي إمبا دن سنة المأيكيبا سلسا لكما سنة الخليفة في سشريي سنة يلوتر المؤمنين سودا تدشي إمبا دن سنة إسرسة بسودا تدشي إن الاختلاف الكثير a lokacin da sabani mai yawa ya abku kamar da manzo Allah ya fasa yara ikhtilafan kathira, to a lokacin da sabanin ya abku, sabanin kuma mai yawa, to inda sunnar ma'aiki da sunnar khalifofinsa ba za su wadatar da mumini ba, lam yajuz al-amr bidhalika, to da ba zai halatta yayi umarni da wannan ba, da ba zai halatta yayi umarni da wannan, amma tun da har yayi umarni da wannan, to ya nuna abin nan sunnar sa da ta khalifofinsa shiryayyu suna wadatarwa, sun ishi mutum, ba sai ka yi amfani da bid'a ko wani tunaninka ko ra'ayinka ba. Wa kana yaqulu fi khutbatihi, kuma ya kasance yana fada a cikin hutubarsa sallallahu alaihi wasallama, sharrul umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah, mafi sharrul al'amura suna kirkirarrun su, a cikin al'amura duka mafi sharri su ne wanda aka kirkira, wa kullu bid'atin dalalah, kuma kowace bid'a bata ce, ana nufin abin da ya shafi addini. Wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi menene wannan lamba ce ko abin nan ne, ya fitar da shi ina ganin da lamba ta 1867 da kuma lamba ta 43, dan ba za a ce juz'i ba, dan juz'ukan sa ba su kai 43 ba. Ya kawo shi a cikin aljuma'a, kuma zai ya kawo shi a gurin guda biyu ne, to ya kawo shi a cikin kitabun juma'a, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, mutum zai iya komawa ya duba masdar din. Wa kana ibn mas'ud, kuma ibn mas'ud ya kasance yaktubu bi nahwi dhalik, yana yin hutuba da kwatankwacin irin wannan, kullu khamisin, a kowace rana alhamis, wa yaqulu, yakan ce innakum satuhdithuna wa yuhdathu lakum, tabbas ku za ku kirkira, za ku kirkiro abubuwa, sannan kuma za a kirkira muku, za a kirkira, za a kirkira muku, ku za ku kirkira kuma za a kirkiro muku, don haka kuma abinda za a kirkiro muku din zai jefa ku cikin bala'i, domin abubuwan da za su kirkiro, za su ginu akan kirkirar ku, kamar ku idan kuka kirkira, to kirkirar ku za ta jawo kuma a kirkiro muku, idan kuka kirkira abubuwa na bid'a a cikin addini, to wannan kirkira za ta janyo wasu abubuwa na fasadi da bala'o'i su rattabu akan wannan kirkiran taku, wanda a duk lokacin da aka kirkira wata bid'a sai bid'a nan ta yaki wata sunna ko ta rushe wata sunna, to wannan kirkira da za ku yi, to za ta janyo kuma a cikin kirkiro muku abubuwa wanda za su zama sharri da musiba a gare ku. Wa qad qarrarna fil qawa'id, yace kuma hakika mun tabbatar a cikin alqawa'id, fi qa'idati sunnati wal bid'ah, a inda muka yi bayani akan ka'idar sunna da bid'ah, yana zaka gane ka'idodin meye sunna da kuma ka'ida ta bid'ah, to a can yace mun yi bayani annal bid'ata, cewa tabbas ita bid'ah hiya ad-dinu alladhi lam ya'mur Allahu bihi wa rasuluhu, bid'ah ita ce addinin da Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba, bid'ah shine addinin da Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba, umarni wanda yake karara ko kuma umarni da aka fadinto daga cikin maganganun su, faman dana dinan lam ya'mur Allahu wa rasuluhu bihi, to duk wanda ya aikata wani addinin da Allah da manzansa ba su yi umarni da shi ba, fa huwa mubtadi'un bi dhalik, to ya zama dan bid'ah da wannan, ya zama mubtadi' mai kirkira dan bid'ah da wannan abin da yayi na yin addini da wani addinin da Allah ba Allah da manzansa suka yi umarni da shi ba. Wa hadha ma'ana qawlihi ta'ala, wannan shine ma'anar fadin Allah ta'ala, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, ko kuma suna da wasu abokanan tarayya da ni ne wanda suka shar'anta musu wani abu daga addini wanda Allah bai izini da shi ba. Suratul Shura aya ta 21, wannan zargi Allah subhanahu wata'ala yake yi, ko suna da wasu abokanan tarayya, wasu alloli wanda suke shar'anta ko suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba. Wanda Allah shi duk wanda bai kirkiri wani abu na addini wanda Allah bai izini da shi ba, ko kuma manzon Allah bai izini ba, to wannan abin da ya sunan sa bid'a. Sai ce wala raiba, yanzu wannan shine dalilan ne dalilan malam da suke tabbatar da cewa duk wanda yake ganin ba za a iya yin addini ba sai da kirkira, sai da wani sabon abu, sai an kirkiro, sai da bid'a. Yace wannan abin da ya faɗa wanda abin da ya faɗa kuskure ne, haka ya faɗa a can baya ko? Yake cewa wannan abin da ya faɗa ba daidai bane, walaysa al-amru kadhalik, al-amru ba haka yake ba. Sai kawo dalilai. Yanzu mun zo ƙarshen dalilan da ya kawo a takaice da suke nuna cewa addini ya tanadi komai da ake bukata da ya shafi addini. Nan ba maganar rayuwa ake ba, wanda zai ce maka annabi bai ci tuwon dawa ba, bai ci dan wake ba, wannan shirme yake yi. Nan ba maganar addini ake ba, dan wake addini ne, wani tuwon dawa wani kaza, ana maganar addini. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din, maganar addini ake, ba maganar dan wake ko dankali ko kaza ko kaza. To dai zai ce wala raiba, to ko shakka babu, anna hadha mushkilu ala kathirin min an-nas, wannan yana cakulewa ga da yawa daga cikin mutane, al'amarin ya rikice musu su kasa gane bakin zaran. Me yasa? Ya adami ilmihim bin nususi, saboda rashin ilimin su game da nassoshi, basu san nassoshin ba. Wa dilalatiha ala al-maqasidi, da kuma dilalar nassoshin akan manufofin su. Wani zai iya sanin nassin ya karanta shi ya haddace shi, amma bai san dilalar nassin ba. Me nassin yake karantarwa? Nassin ne yake karantarwa akan maqasid, me manufar sa, mai maqasid, mai manufar saukar da shi, mai manufa, duk bai san wannan ba. Mai nassi yake karantarwa, ba zai iya saukar da dilalar sa akan maqsad din sa. Wani zai iya sanin maqsad din ya kuma san dilalat, ya san dilalat ga sunan da yawa, sannan ya san maqasid da yawa, amma ba zai iya saukar da dilala akan maqsad shi kuma wani abu ne mai zaman kansa. Sanin dilala wani abu ne, ka san dilala wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan ka san dalilan ga sunan, sannan kuma ka san shari'a akwai manufa kaza a shari'a, shari'a tana da manufar kaza, ta zo da manufa ta kaza, ta zo da manufa ta kaza, ta zo, ka san maqasid din, ka san dilalat, amma ka kasa saukar da dilala akan maqsad, ka kasa saukar da nassi akan maqsad din sa. Yace to rashin sanin wannan ya jawo irin wannan matsalolin. Wa li adami ilmihim bima yuhdithu min ar-ra'yi wal amal, da kuma rashin ilimin su game da abin da aka kirkira na ra'ayi da kuma aiki. Yanzu ba sa iya bambance mai kirkirar ne, mai tabbatacce a shari'a, saboda zahirci ya musu yawa. An kirkiri wasu abubuwa na ra'ayi, an kirkiri wasu abubuwa na ayyuka a cikin addini, amma su ba su iya ganewa wannan kirkirar ne, wannan kaza ne. Wani zai ce maka wannan abu kaza ya fi ma wannan, alhali wannan da yake fifita kuma in ka bi shi bid'a ne. Duk masu fifita salatul fatihi akan salatul ibrahimiyya, haka sai fifita salatul fatihi akan salatul ibrahimiyya. Shi ibrahimiyya din nassi ne na daga bakin manzon Allah, wannan kuma kirkirar sa ake, amma sai fifita kirkirarren akan wanda yake tabbataccen. To da yawa ba sa iya gane bambanci tsakanin sunna da bid'a, shi kawai can abin yake kallo, tunda abin akwai kyau, akwai burgewa, akwai daɗi, to kawai daidai ne. Dan me za ka ce ba daidai? Tunda manzon Allah ake kira, ana kiran manzon Allah, kuma an yi da niyya da manufar manzon Allah, san manzon Allah ne ya janyo, to kuma menene daidai ne? Da kuma mutum ya zo ya kiɗa, yana kiɗa piano, yana kiran manzon Allah, kuma yana ganin daidai yayi, ya ce shi abin nan shata ne na manzon Allah, ko ce shi Michael Jackson ne na manzon Allah, ko ce kaza, yana rawa, yana kiran manzon Allah, yana ganin daidai ne, tunda abin ya alakanta shi da addini. Bai iya gane abinda yake shi ne addini, abinda ba addini ba, abubuwan da aka kirkira aka shigo da su bai san su ba. Wa kaifa yuraddu zalika ila sunna, kuma bai sanin yaya za a mayar da wannan zuwa ga sunna. Wanda Allah, wanda manzo Allah ya ce idan sabani ya barke, to azabura a ruba da gudu a tafi ina, sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, to shi ba zai iya mayar da wannan abubuwan zuwa ga sunna ba, ba zai iya komawa zuwa ga sunna ba, dawa kila ma bai santa ba. Wa kaifa yuraddu zalika ila sunna, ya jahilciya za a mayar da waɗannan kirkirarren abubuwa zuwa ga sunna dan a gane sunna ce ko ba sunna bace. kama qala Umar ibn al-Khattab, kamar da Umar ibn al-Khattab yake cewa ruddu al-jahalati ila sunna, kuma yarda abubuwan da kuka jahilta zuwa ga sunna. Abubuwa na jahalat, abubuwa na jahilci wanda kuka jahilta, ay ruddu ma tajhaluna ila sunna, abubuwan da duk kuka jahilta to kuma yadda sun zuwa ga sunna. Ita ce za ta ne, za ta bayyana muku menene gaskiya ne ko ba gaskiya bane, daidai ne ko ba daidai bane. Wannan asar na Umar yace hasanun ne, mun tsallake wata lamba can ko menene ko wajen asar na Ibn Mas'ud yace wannan makta ne na Al-Amash an Ibn Mas'ud walam yudrik zamanahu, amma bai riski zamanin Ibn Mas'ud ba, ya zama mursal kenan. Yace wanzur ad-darumi, ka zuba darumi da lamba ta 169 a cikin muqaddima. Da haka wannan asar da aka jingira zuwa ga Ibn Mas'ud akwai ta cewa a isnadinsa, shi wanda ya rubuce shi bai riski zamanin Ibn Mas'ud ba. Wannan kuma da muke kan shi a yanzu, wannan lamba da muke kanta, asar na Ibn Umar, mai taqlid yace hasanun ne bi shahidi, asar mai hasan da shahid dinsa. Zakarahu al-Qurtubi, Qurtubi ya ambace shi a juzu na 95 a tafsirinsa, haka al-Baihaqi a cikin sunanihi juzu na 742 min tariqi Ash'ath bin Suwar wa huwa da'if, shi Ash'ath din da'if ne, lakin zakarahu Sa'id bin Mansur, Sa'id bin Mansur shi ma ya ambaci asar din da lamba ta 1326 fi sunanihi shi ma, بسنده عن عاصم بن الأهول تقولنا عاصم بن الأهول عن الشعبي عن مسروق بن عمر حقكم يجي كنوبة التمحيد نا ابن عبد البر جزء إنا ترى شافنا 90 دقائق شوانا عصر نكر شيء يا إنجانتا تو عصر قل أبن بيك كرام تدبو شيء إذا من جاهل تيوان الأمر إنا ذا مقوى مروري شيء zuwa ga ra'ayi, zuwa ga tunani, zuwa ga kaza, zuwa ga kashafi, a'a zuwa ga me, zuwa ga sunna. Ruddul jahalati ila sunna, duk abubuwan da muka jahilta to mu mayar da su zuwa ga sunna. To idan aka zo ana maganar sunna, yanzu wani sai ya kawo maka wasu abubuwa waɗanda suna daga cikin maslaha ta addini, suna daga cikin maslahohi na addini da aka aiwatar da su bayan manzon Allah, sai maka hujja da su a matsayin cewa ai su ba duka bid'o'i ne. Misali abinda sahabbai suka yi na hada Qur'ani, da abubuwan da sahabbai suka yi na yi wa Qur'ani dugu da ai masa wasali, ai kaza ai kaza, dan a kare shi daga inhirafat na ajama wanda ba su iya larabci ba. Lokacin da suka ji wasu suna karanta ya annallaha bari'un, annallaha bari'un minal mushrikeena wa rasulihi, suka karanta da wannan Allah ya yi bara'a da mushrikai, ya yi bara'a da manzansa. Kaga ba wani yake karanta wani ba ajami. Asalin ayar annallaha bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu, shi ma manzansa ya yi bara'a da su, sai karanta wa rasulihi, hada shi akan mushrikeena. Kaga hada su hada manzan ma Allah ya yi bara'a da shi. Wato kai to wannan annabba ba mu bari ba, a zo a yi Qur'ani wasai. Aka zo aka yi wasali da yadda za ka karanta daidai ba tare da kuskure ba. To kaga duka masalih ne mursala, ina ba za ta yanta sai daga cikin masalih. To amma sai su zo sai su kawo su a matsayin ai duka bid'o'i ne, wanda shi yake nuna ai addini bai yiwuwa sai da bid'a. Muna da maslahohi guda uku, akwai masalihul mu'tabara, akwai almasalihul murrat, akwai almasalihul mursala. Almasalihul mu'tabara kuma masalih wanda al-shari'a ta lura da su, ta yi magana akan su. Akwai masalih al-murghat wanda shari'a ta watsi da su, wasu suna ganin su a matsayin maslaha, ai muna samun amfani a ciki, an munyi muna samun amfani, kamar caca, kamar kaza, muna samun riba, muna kaza, suna ganin suna da wata maslaha a ciki, shari'a ta zo ta yi watsi da wannan masalih. Akwai wannan ba za a yi aiki da su ba. Sannan akwai al-masalih al-mursala wanda shari'a ta yi sake su kawai, ba ta kore su ba, bata ne, ba ta tabbatar da su, ba an tabbatar da su ba, a kore su ba. To su wannan masalih din suna da sharuɗan su, suna da sharuɗa guda uku da ake so su cika. Idan ba wannan maslahar tana yin hidima ne ga wani maqsad min maqasidil islam al-thalasa, tana yin hidima ne ga wani maqsad daga cikin maqasid na musulunci guda uku. Musulunci yana da maqasid guda uku, akwai ad-daruriyya, akwai al-hajiyya, akwai at-tahsiniyya. Ya zama yana yin hidima ne ga ɗaya daga cikin wannan maqasidin guda uku. Sannan nabi ya zama ba maslaha bace wadda shari'a ta yi ilra'inta, sannan kuma ba maslaha bace da ta saba wa al-Qur'ani da sunna da ijma'i da qiyasi. wannan sai a tabbatar da ga matsayin wata maslaha ce wanda mursala ce shari'a ta sake ta. To idan aka ce al-masalihu al-mursala lokaci ne yayi yawa, kuma ina so in kai karshen maganar maslaha din nan, lokaci ne yayi. Idan aka ce al-maslaha al-mursala ita ce al-maslaha allati lam yashhad laha dalilun khasun bil i'tibari wala bil ilgha, shine maslahar da ba a samu wani dalili khas, allati lam yashhad laha dalilun khas, ba a samu wani dalili keɓantacce da ya mata shaida ba wajen i'tibari ko ilgha'i, ma'ana ba a samu keɓantaccen dalili da ya kore maslahar ba ko ne ko ya tabbatar da ita. To sai ya zama ta samu shaida ne, ababen da take mata shaida su ne al-maqasid al-amma wal-usul al-kulliyya lit-tashri', an kalli usul al-kulliyya lit-tashri', an kuma kalli al-maqasid al-amma ne, to sai ake ma wannan abin shaida a matsayin maslaha ne. Kamar al-kulliyat al-khams, akwai kulliyat al-khams suna yin shaida ga wata maslaha ta zama mursala, ta zama karɓaɓɓiya. Al-kulliyat al-khams shine abin da ya shafi hankali, addini, rai, dukiya, mutunci, mun gane ko? To wannan suna daga cikin abubuwan da suke yin shaida ga wata maslaha, wato mursala ta zama karɓaɓɓiya wanda ba a samu nasi a kanta ba. To ire-iren wannan malamai suna lura da shi su tabbatar da shi, to amma su sai su lissafa wa'ina a matsayin dukansu bid'o'i ne don su kwantar wa jahilai bakin zare. In muka zo darasi da zuwa za mu ci gaba da bayani akan wannan insha Allah, sannan mu ci gaba daga inda malamin ya tsaya. Qad takallama an-nasu ala asnafi dhalik insha Allah, da fatan abin muka faɗa ya zama daidai. Allah ya ba mu lada kurakurai, Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.